Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba, 7 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Babu wani tabbaci ko akwai alaka tsakanin falla gidan yari da sauke shugaban ƴan sandan Najeriya. Haka jami'an Amurka da na Iran suna neman fara tattaunawa. Kana an dakatar da gwajin allurar rigakafin AstraZeneca.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa an rantsar da Uhumud Muhammadu a matsayin sabon Prime Minister a Jamhuriyar Niger. To ko me ƴan adawa kasar ke cewa game da rantsar da sabon Prime Minister?
Ka samu har yanzu muna gaban kotu ganin cewa ɗan takarar mu shi ya ci zaɓe a maida mishi abin da ya ci. To tunda ba shi ya nada Prime Minister ba, mu gare mu kenan abin da wanda bai shaye mu ba, babu abin da ya gama mu da wannan tasiri. Don kotu ta ce yau an kare shari'a gaba ɗaya, duka an yanke ga wanda karshe shi ne wanda aka ba, sai mu yi mu baya a mukama mu kowa ya tafi.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar lafiya ta duniya a yau, gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar yi wa kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya rigakafin coronavirus kafin shekara mai zuwa. Wani da ya karɓi rigakafin ya bayyana ra'ayinsa.
Gaskiya ni da aka yi min allura ban ji komai ba, har ma da na zo kwanciya ban samu wani side effect ba ko wani abu da wasu suka faɗa. Ni gaskiya alhamdulillah normal, kuma har na karɓi certificate ɗina bayan kwana uku.
Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da 1,800 suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin kasar. An sauke Inspector General na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikinsa a jiya Talata, yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin Owerri, inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta Biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafarsunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba, wanda shine mataimakin shugabar rundunar, a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni uku da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Maigari Dingyaɗi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon Inspector General. Babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. Harin gidan yari na ranar Lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya, bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin a kan 'yan ƙabilar IPOB ta ƙungiyar. Ƙungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin. Shugaba Buhari dai bai ayyana IPOB ɗin ba, amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda. Jami'an Amurka da na Iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a Vienna, yayin da ɓangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan Iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin, amma ƙofofin Amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diplomasiya. Ya ƙara da cewar tarurruka na Vienna wani mataki ne mai matuƙar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abin da Iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta takaita shirin nuclear Iran domin dage mata takunkumi. Kasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 karkashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump matakin da ya hada da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. Ana ta martanin kuwa Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi ganin ta tara dimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban.
To kafin ku ji karshen labaran zamu leka bangaren rahotanninmu. A dazu da hantsi ne sabon Prime Minister Jamhuriyar Niger Ahmadu Muhammadu yayin rantsuwar kama aiki a gaban majalisar dokokin kasar wacce kai tsaye ta bashi damar soma tafiyar da al'amuran gwamnatin da shugaba Bazoum Muhammad ke shirin kafawa. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da karin bayani daga birnin Yamai.
Kundin tsarin mulkin kasar Niger ne ya shata cewa dole Prime Minister ya rantsuwa akan littafin addinin sa a gaban majalisar dokokin kasa kafin ya soma aiki. Dalili kenan sabon Prime Minister Ahmadu Muhammadu ya dafa Alkur'ani mai tsarki a wannan Laraba a zauren majalisar dokokin kasa. Dabra da bikin bude zaman majalisar na farko da majalisar dokokin kasa Honorable Alma Umaru na daga cikin ƴan majalisar da suka halarci wannan biki.
Prime Minister ya zo ya rantse bisa Qur'ani mai tsarki, ya ce zai bi ka'ida ta kasa, zai hada kan ƴan kasa, zai kiyaye iyakar aiki ka a sa siyasa, zai gama kan ƴan kasa a yi aiki wa da uba daya. Kenan tun da alƙawar kawulla gaban Ubangiji Allah majalisa ta yi na'am da wannan rantsuwa da yi, kuma rantsuwa gaban waye? Gaban assembly, aban gaban Ubangiji Allah gaban shi ne.
Bakin wanda a ɗaya gefe yake matsayin na soma zaman ƴan majalisar dokokin kasar ta Niger karon farko bayan kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da su a matsayin zababbun wakilan al'umma a watan da ya gabata, ya samu halartar jakadun kasashen waje da ma wasu tawagogin ƴan majalisar dokoki daga kasashe makwabta. Shugaban masu linjaye a majalisar tarayya Alhassan Ado Doguwa shine ya shagoranci tawagar Najeriya a wannan biki.
Mu'amalarmu da majalisar kasar Niger za ta bada muhimmanci akan harkar ilimi, harkar noma da harkar abin da ya shafi harkar tsaro, wanda wannan lokacin babbar matsala ce a nahiyar Afirka ta Yamma. Dukan mu'amaloli da ya kamata a yi tsakanin kasa da kasa da tsakanin gwamnatin Najeriya da gwamnatin Niger ta fuskar magance wannan abubuwa da suka shafi harkar rashin tsaro a wannan yanki namu. To majalisa za ta mai da hankali akan wannan, idan ma ta kama mu yi tarayya ne wajen yi wa kanmu dokoki na kasa wanda za su taimaka wajen tsare kan iyakokinmu, wajen inganta harkar kula da rayuwa da dukiyoyin mutane a wannan yanki. Ina so in tabbatar muku shugabancin majalisar tarayyar Najeriya da kuma majalisar kasa ta Najeriya da gwamnatin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari a shirye muke don mu inganta wannan mu'amala, don mu samu wa jama'armu da al'ummarmu kariya.
Yan adawa sun fice daga zauren majalisar a daidai lokacin da ake dabda rantsar da Prime Minister Ahmadu, domin a cewar su har yanzu ba su bada kaye ba a game da sakamakon zaben da ya ayyana cewa dan takarar RDR canji Muhammad Usman ya fadi a karawar su da Bazoum Muhammad, kamar yadda Honorable Kabiru Ibrahim ya bayyana mana.
Ka san mu har yanzu muna gaban kotu ganin cewa dan takarar mu shi ya ci zabe a maida mishi abin da ya ci. To tunda ba shi ya nada Prime Minister ba, mu gare mu kenan abu ne wanda bai shaye mu ba, babu abin da ya gama mu da wannan tar. In kotu ta ce yau an kare shari'a gaba ɗaya duka an yanke, ga wanda karshe shine wanda aka ba, sai mu yi mu baya a makama mu kowa a ita head.
Sabuwar majalisar dokokin mai shekaru biyar na wakilcin al'ummar Niger za ta shafe watanni akalla uku domin tattaunawa akan wasu muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar kasa a fannin doka, yayin da a bangaren zartarwa ake ci gaba da tantance sunayen mutanen da za a baiwa mukami a sabuwar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Zanika na jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi akan kananan yara da matasa, yayin da hukumar kula da magunguna ta Burtaniya suke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a fadin duniya ciki hadda kasashen turai da dama. Ya zuwa yanzu an sami mutane 30 ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan 18 da aka bayar a fadin nahiyar turai gami da mutum 7 da suka mutu. Yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta turai, ya faɗa wa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaka tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini. Amma kuma hukumar ta bada sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na Faransa inda take musanta wannan ikirarin, tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar Laraba ko kuma Alhamis. Kafafen yada labarai na Rasha sun ruwaito cewar an kai dan siyasa dan adawa da ke kurkuku Alexei Navalny asibiti a gidan yari inda aka yi masa gwajin annobar COVID-19. An kwantar da shi asibiti ne ‘yan sa’o’i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin barkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku, kuma ya yi korafin yana fama da wani tari da zazzabi. Hankali ya karkata kan lafiyar Navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa a yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru 2.5 a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin Moscow. Ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani, amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba, Navalny ya rubuta a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na Instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny mai shekaru 44 da haihuwa a duniya ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa wanda hakan ke haifar da ɓacin rai.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniya. To yanzu kuma za mu sake leƙa ɓangaren rahotanninmu. A yayin da a yau Laraba ake bikin ranar lafiya ta duniya, gwamnatin Najeriya ta sa alwashin yi wa kashi 70 cikin 100 na 'yan Najeriya allurar rigakafin coronavirus kafin shekara mai zuwa, bayan da gwamnatin ta karɓi gudunmuwar rigakafin 100,000 daga ƙasar Indiya. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibran ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
A yanzu gwamnatin Najeriya ke batun dakatar da allurar rigakafin cutar coronavirus sakamakon karancin magungunan na rigakafi. Yanzu aka dai gwamnatin kasar Indiya ta baiwa Najeriya gudunmuwar allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin AstraZeneca 100,000 domin ci gaba da wannan aiki a Najeriya. Shugaban kwamitin aiki da cikawa na yaki da cutar coronavirus kuma sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha shine ya sanar da hakan ga 'yan jarida. Bisa ya kiyasin da gwamnatin Najeriya ta fitar da ya nuna cewa kawai yanzu akwai mutane fiye da 963 da kaiwa allurar rigakafin cutar coronavirus samfarin AstraZeneca. Duk wanda aka yi wa wannan alluran suka ji ganiyar da har yanzu akwai wanda ke nuna shakku game da allura.
Sunana Usman Bala Kofar Kudu, ina ɗaya daga cikin wanda aka yi wa allurar AstraZeneca na coronavirus, kuma gaskiya ni da aka yi mun allura ban ji komai ba har ma da na zo kwanciya ban samu wani side effect ba ko wani abu da wasu sukan faɗa. Ni gaskiya alhamdulillah normal, kuma har na karɓi certificate ɗina bayan kwana uku.
Yanzu na tafi ƙaramin ɗakin shan magani na matakin farko aka sa suna na rajistar masu karban wannan magani na cutar corona aka rubuta kati daga bisani naje aka bani alluran aka dauki hoto na sannan aka bani katin aka kuma bani rana da zan je a bani alluran a karo na biyu abin da ya faru kenan so muna fata Allah ya kare mu da kariyarsa daga wannan cuta ta corona babu wani matsala ban ji komai ba har yanzu lafiya na launa ke ji so mun jama'a na iya zuwa su dauki wannan alluran rigakafin babu matsala
fatan gwamnatin Najeriya dai shine na ganin an yi wa ƴan Najeriya fiye da kashi 70 daga cikin adadin ƴan Najeriya fiye da miliyan 200 da ake da su tun daga shekarar nan na 2021 zuwa shekara mai zuwa 2022 ya ce na baya-bayan nan dai na masu dauke da cutar coronavirus ya nuna cewa akwai mutane 363,388 da suka kamu da cutar ta coronavirus tun daga shekarar bara zuwa yanzu an da mutane fiye da 250 suka rasu sai kuma 153,630 da suka warke baban Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida baban gidan Jibrin da wannan rahoton to masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com to yanzu kuma sai ku ƙara gyara zama don jin shirin mu na gaba
domin fare wanda har yusi da yawan barna ba kariya
Arewa a yau masu sauraro barkinmu da dawowa shirin Arewa a yau da kan duba lamuran da kan shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu duba shirin shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa Nasura Ashir Sharif yadda yake ganin mafitar warware fitinar masu satar mutane ko ƴan bindiga da ma ƴan ta'addan Boko Haram
shi wannan rigimar da ake ta ƴan ta'addan na masu fashi kashe mutane da ɗiban mutane da garkuwa da mutane wannan da wannan wanda suke rigima ce fa wacce za ta yi saukin asasanta ta duk wanda ya san tarihin wannan rikici ya san fitina ce kurin tsakanin manomi da makiyayi ta juye manoma suka koma suka da cikin gari suka hada kai da ƴan sanda da hakimai da wasu alƙalai aka dinga kafa kwamiti na ƴan vigilante ko ƴan sa kai da Hausa suka dinga zuwa suna farmakar fulanin nan suna kama su su kashe su su kwace shanun su da an ce ba fatani ya shiga gonan mutum da dabbobin sa a kamo shi a takarkado gaba ɗaya garken sa a zo a rike shi a tsare shi daga ƙarshe duk a kwashe masa shanun sa a saida su sannan idan suka shigo cikin gari cin kasuwa a kama su a kashe su daga nan fargimar ta tashi su ma suka je suka hada kansu suka yi gurup-gurup suka dauki makamai ana kuma yi musu fashin shanun su da dabbobin su suka dau makami suka ci za su kare kansu daga nan suka fara farmakar ƴan sa kai to tunda aka san wannan rigima tsakanin manoma ne da makiyaya ai sai a nemi yanda za a sulhunta ta waɗanda suka yadda suka rubu sulhu a fito da su daga cikin dajin a zauna da su a rantsar da su kamar yanda suke a zamfaran nan a ba su alkur'ani su rantsi a karɓi bindigogin su a ajiye in ya so waɗannan mutane a nemi a ba su fansa a nemi shanu ne wanda ya rasa saniya 100 ka ba su saniya 10 wanda ya rasa saniya 50 ka ba su saniya 5 haka su kuma manoman nan da aka yi musu asara aka kokkone musu garuruwa da wanda suka saida gonakin suka biya fansar ƴaƴansu ko matansu ko na kusa da su da aka dauka a nemi na ba a taimaka musu da su cigaba da rayuwa in ya so waɗanda suka ki fito wannan lokaci guda a sashi a yaƙe su gaba ɗaya a jihohin da abin yake faruwa amma yanzu kana ji shugaban ƙasa ya ce wai ya tura wai za a tura soja 6,000 zamfara to in ka tura soja 6,000 zamfara da an fara yaƙar su za su rabe ne wasu su yi Katsina wasu su yi Sokoto wasu su yi birnin Kebbi wasu su yi Kaduna wasu su yi Niger haka za su yi idan ba ba yakin nan daukar sa akai lokaci guda ba ya zama to irin karfin sojin da ake amfani da shi a jihar Zamfara shine a Sokoto shine a Zamfara shine a Kebbi shine a Kano shine ya zama to babu ta inda mutum zai iya fita daga inda yake ya kai wani wuri sai an cin masa amma in ba haka kai ba za su gudda ganin su koma can gurin shikenan sai kullun a take wai akan haka wanda haka za ta yi ba shi yasa muke kallon cewa ya kamata su koma su zauna su sake duba wannan rigima ba abinda fa za a yi masa fa shigar shantin gadan gari bane ba tsayawa ya kamata a yi tsari a duba al'amarin nan a zo da kyakkyawan tsari yadda za a maganta shi magana a ce za a yi Allah wadai da wani jiri da aka fara na neman ana sulhunta su nan ba daidai bane zalunci ne da kuma rashin sanin makama ni amna nake kallon abinda ya janyo aka kasa cimma wannan yaki da ta'addanci a arewacin Najeriya shine wato lalacewar shugabanci ne ya janyo shi tunda shugabancin nan zai ce ya cire kuɗi a sai makamai ba a sai makaman ba kuma bai komai a kai ba kuma ana kokarin sai an ba wa mutanen da suka yi wannan irin wannan laifuffukan wayan baya
da ka ji nan nastura biyo mu mu shiga helkwatar APC mai mulki mana dan jin abin da shugaban kwamiti riko na jam'iyyar mai malabu ni zai ce kan halin da yankin arewa yake ciki a yau
arewa zaman ta samu duhu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya
kafin ma tura mulkin mallaka arewa bin da ya biyo bayan jihadin Sheikh Usman Danfodio wanda jihadin ya tashi daga Sokoto har ya dire Yola har zuwa Ilorin wanda kuma shine tura mulkin mallaka ma da suka zo suka duba nan ita ce arewa kuma Allah ya ji karai su Sardauna da suka zo abinda suka gina a kai kenan wanda suka yi ta iya kokarin su ga cewa sun hada kan kabilu da addinai daban-daban da suke cikin arewa haka kuma jamhuriya ta biyu da Allah ya kawo Shehu Shagari a matsayin shugaban kasa Allah ji kanshi kokarin da suke yi suka tabbatar an kara jaddadawa akan abin da su Sardauna suka bari sannan kuma Allah ya kawo Morera Dua didde har zuwa kan shugaban kasa Muhammadu Buhari so abinda arewa take ciki abinda ya kamata duk wani dan arewa ya kalli arewan farko da yayin tunanin menene arewa take ciki a yanzu kuma me in ma akwai wata kutungwila da wasu suke shirya arewa akan kasancewar ta arewa da yadda kan arewan yake hade ya kamata ai nazari mai zurfi a tabbatar cewa an dawo kan wannan hadin kan farko sai an ce akwai Najeriya tukuna zaka zama dan Najeriya sannan kuma sai akwai arewa tukuna ma zaka zama dan arewa sannan arewa nan ita ce kadai dai yankin da a kasan nan an kace kai dan arewa ne ba lalle bane a tambaye ka daga wani yankin arewa kake balle ka ja ne dan arewa maso yamma ne ko arewa maso gabas ko dan arewa tsakiya babu wannan kaman yadda a kudu yake a ce dole ne ka ce kai dan kudu kudu ko kudu maso gabas ko kudu maso yamma so mu anan a dunkule muke shi yasa na bada misali da mulkin lokacin da su Sardauna suka yi nasu saboda tafabilewa Allah ji kanshi ya je prime minister Sardauna na premier arewa sun yi iya kokarin su ga cewa sun dunkule wannan yanki ya zama dunkulelliya arewa wanda kuma har yanzu akan haka ake to shi yasa babu kyaman juna ba tsungwama ba kuma wasu to duk wannan kutungwila da ya fito na maganan tsaro da ake so ma a yanke Fulani a ce ko a ce a kabilantar da ta'addanci wannan ba daidai bane saboda ba kabila guda da zaka ci ita ce take kaza sannan kuma a duk kabilun nan da suke arewa akwai nagari kuma zaka samu mumuna to saboda haka abu ne da ya kamata shugabanni malamai sarakuna ƴan kasuwa manoma da makiyaya ya kamata hankalinsu ya zo kai duk lokacin da asara ta tashi ba ta bin marashi don asara baya neman babu sai mai shi mai akwai yake nema, kuma inda akwai yake bi ya tabbatar cewa asara ta samu mai akwai. To saboda haka ko ma menene mutum yake na farko dai tukuna kasan nan ta zo na lafiya, arewa nan ta zo na lafiya, saboda karfin da muke da shi na hadin kai shine karfin da muke da shi a kasan nan, da kowa zai sha'awan mu ko kuma yake shakkan mu, ko duk wani kutungila da ka gani wani zai kulla saboda an raba tsakanin kabila kaza da kabila kaza. Hatta ma wasu suna tunanin wai ko Hausa Fulani da ake fadan nan, a raba a ci wannan ba Hausa ne wannan ba Fulani ne, abu ne da ba zai yi ba. So saboda haka ya zama wajibin mu gaba daya, tunda Baturen mulkin mallaka ma da yazo ya same mu ya ce mu mulki kanmu da kanmu shine in direct rule. To saboda haka mu ba su kawo mu karkashin sawayen su ba tunda suka zo ma sun bar mu don su same mu da al'adun mu da addinin mu da yadda muke tafiyar da rayuwar mu da yadda muke mulkan kanmu. To saboda haka mu da muke raye a yanzu kuma saboda abin da zai biyo baya da gaba da sauransu, mu ga cewar wannan hadin kai da muka samu muka gada ya kamata a inganta shi ne, ba ya kamata a bada kai boriya hau ba. Mu tabbatar abin da iyaye da kakanni suka yi na ganin cewa sun hada kanmu din nan, wasu ba su zo suka baza shi ba, dukkan bata gari da suke tsakanin mu, a jawo hankalin su su gane wannan, kuma a dauki duk matakai da za a dauka su daina saboda kasan nan ta zauna lafiya, domin babu gurin da wani zai kaura ya tafi a karbe shi kaman inda yake. To saboda haka matsalan mu babba yanzu a arewa wannan ita ce, domin dukkan wani wanda zai sa siyasa a ciki a yanzu yayi kuskure ko ya makara, domin idan kana ganin kaman don shugaban kasa Muhammadu Buhari ne kake yi, kana gani aka zabe shi 2015 bakai komai ba, kana gani aka zabe shi 2019 bakai saka hana ba, kuma Allah da rinsa da lafiyansa zai kammala wa'adin mulkin sa 2023. To me ya rage, me ne kuma har yanzu menene bita da kullun ko kuma wani kulle-kulle na makirci da kutungwila a cikin wannan al'amari? Babu.
Ba saurado da wannan zamu nade ta barmar shirin a wannan mako. Ku biyo ni makon gobe dan jin sabon babi ko karashin zantawa kan darasin nan. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Lika da na shirya kuma na gabatar, ki cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Da gaskiya kuma Allah shi ne zai cika.
A gaida Nasiru Adamu Lika da ya gabatar da shirin. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta, wanda ya ce yajin aikin da kungiyar likitoci masu neman ƙwarewa suka shiga a Najeriya, talakawa ne zai za su ji a jikinsu. Shugaba Buhari, ya kamata ka dawo gida Najeriya domin ka ji irin halin da talakawan take ciki. Shi kuwa Sani Muhammad Cindo, unguwan Karofin Madaki a jihar Bauchin Najeriya, cewa yayi hakika na da sabon mukaddashin Sufeto General na ƴan sandan Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari yayi daidai ne. Allah ya sa ya kawo sauyi mai ma'ana a harkokin ayyukan ƴan sanda, amin sun ma'amin. Sako na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Salisu Arike mai Guru jihar Yobe tare da Comrade Abubakar Salisu Arike mai Potisco, inda suke cewa ina fatan Allah ya sa tsokacin da kungiyar kwadago a jamhuriyar Niger ta yi game da harkokin ilimi a ƙasar, na cewa suna fuskantar koma baya. Za a farfaɗo da ilimin domin ilimi shine garkuwar kowace al'umma. Allah ya sa rataba hannu da kamfanin mai na Najeriya NNPC yayi na bayar da kwangilar dala biliyan 1.5 domin gyaran matatar mai da ke garin Fatakwal jihar Rivers. Kwaliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. Sai sakonmu na ƙarshe. Hakika fasa gidan yarin Uwere, inda fursunoni sama da 1000 suka tsere suka fantsama cikin daji, wasu suka yi cikin gari, abin tashin hankali ne matuka. Idan muka yi la'akari cikinsu wasu ƴan fashi ne, wasu masu garkuwa da mutane, wasu kuma barayin ne masu shiga gidaje. Da fatan hukumomi za su yi azama domin gano inda waɗannan mutane suke, inji kawu mai ruwa Bajoga da Abdullahi Batura Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Muna fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da dare, za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta hada shirin, ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri. Yanzu kuma sai a dakacin shirin yau da gobe.